Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan Benue, Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga ofishinmu da ke Birnin Tarayya Abuja sai kuma rayuwar birni. Shirin da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane amma kafin nan ga halin da duniya ke ciki.
Jama'a assalamu alaikum, sunana Mahmud Lalo. Minista harkokin wajen Rasha ya dora alakin wani harin bom na mota da aka kai kan wani dan fafutukar kasar mai rubuce-rubuce akan Ukraine da kasashen yammacin duniya. Harin da ya halaka direban Zakar Prelepin wanda ya yi suna wajen rubuce-rubucen da ke nuna goyon bayan yakin da Rasha ke yi. Kodayake shi ma ya ji mummunan rauni a kafarsa a harin wanda aka kai a ranar Asabar. Marubucin da ya kasance cikin haicinsa bayan da motarsa kirar Audi Q7 ta fashe a kusa da birnin Nizhny Novgorod mai tazarar kilomita 400 da birnin Moscow, inda aka garzaya da shi asibiti a cewar kamfanin dillancin labaran Rasha na RBC. Ɗaruruwan dubban mutane ne suka yi jarungwano a titunan birnin London a ranar Asabar don shaida bikin nadin sarautar Sarki Charles na uku, bikin da aka baje aladu iri-iri da miliyoyin mutane suka kalla ta talabijin da kafar intanet a sassan duniya. Shugabannin kasashe, sarakuna da sarauniyoyi 90 daga sassan duniya suka halarci bikin wanda aka yi a Westminster Abbey. Fadar Buckingham ta ce kasashe 203 ne suka tura wakilai a bikin nada Sarki Charles mai shekaru 74 wanda tun yana shekaru uku da haihuwa ya zama yarima mai jiran gado a lokacin da mahaifiyarsa Sarauniya Elizabeth II ta hauka karagar mulki. A ranar 8 ga watan Satumbar bara, Charles ya dane karagar mulki bayan rasuwar mahaifiyarsa. Wakilan bangarorin da ke takaddama da juna a Sudan sun fara zaman sulhu kan yadda za a cimma sahihiyar yarjejeniyar dakatar da buɗe wuta a cewar jami'ai. Wasu majiyoyi a Saudiya da Amurka ne suka sanar da saukan wakilin a birnin Jidda a ranar Asabar. Wannan tattaunawa da za a yi ta samo asali ne daga yunkurin da kasashen waje suka yi na gayyatar bangarorin biyu da zumar kawo ƙarshen rikicin da ya barke a ƙasar ta Sudan a ranar 15 ga watan Afrilu tsakanin sojojin ƙasar da dakarun RSF na musamman. Hukumomin Sudan din sun faɗa wa kamfanin dillancin labarai na AP cewa Saudiya da Amurka ne ke jagorantar wannan zaman sulhu. Majiyoyin har ila yau sun ce batutuwan da za a maida hankali a wajen tattaunawar sun hada da buɗe hanya ga masu ayyukan jin kai a Khartoum da Omdurman da kuma kare ababen more rayuwar jama'a da suka hada da cibiyoyin kiwon lafiya. Babban sakataren janar na Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres ya yi kira ga kungiyoyin da ke dauke da makamai a gabashin Jamhuriyar Demokradiyyar Congo da su aje makamansu. Yana mai cewa kasancewarsu a yankin yana jefa al'umma cikin kangin rayuwa tare da yin barazana ga zaman lafiya a yankin. Guterres ya yi kiran ne yayin taron da shugabannin yankin suka yi a Bujumbura da ya kasance cibiyar kasuwancin kasar Burundi da tattauna sha'anin tsaro a kasar ta Congo, inda kungiyoyi masu dauke da makamai suke tada kayar baya da raba fararen kula da mahallansu. Gabashin kasar ta Congo ya tsunduma cikin rikici tsawon shekaru, lamarin da ya haifar da kashe-kashe, fyaɗe da illata mutane da kungiyoyi irin su M23 da na ADF ke yi. Tun bayan farfadowar kungiyar ta M23 a watan Nuwambar 2021, akalla mutum 500 sun fice daga mahallansu a cewar Guterres. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Dubin dubatar mutane ne suka yi zanga-zangar adawa a Isra'ila kan shirin nan da ya shafi wata doka mai cike da takaddama wacce za ta garan bawul ga fannin shari'ar kasar, inda mutane ke kira da a soke shirin baki ɗayansa maimakon jinkirta shi da gwamnati ta ce ta yi. Jama'a dai na yin zanga-zangar ne a mako-mako, sun kuma yi kememe akan ba za su daina ba, duk da cewa Prime Minister Benjamin Netanyahu a watan Maris ya ayyana cewa ya ɗage batun don a samu cimma matsaya. Masu shirya zanga-zangar wacce a wannan mako aka yi a karo na 18 su ce suna so su tursasa Netanyahu da 'yan majalisar dokokin kasar kansu soke batun.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Madina da shirinmu na gaba.
Da shigowa zauren VOA. Har yanzu muna tattaunawa da jajirtattun mata da suka yi gwagwarmaya a fagen siyasa. Da Hajiya Hibba Ire cikin Gibe, wacce bayan shekaru 20 tana tsayawa takara a birnin tarayya Abuja, bana Allah ya bata sa'a, ta ci zaben kujerar sanata a ƙarƙashin jam'iyyar Labour tare da Hajiya Khadija Abdullahi Iya, wacce ta tsaya takarar kujerar gwamna a jihar Neja. Sai Barisa Hassana Ayuba mai riga tula da kuma ƴar gwagwarmayar ƙatowa mata ƴanci Hajiya Balaraba Abdullahi. Za ku ji yadda kuɗi ya taka rawa a fagen siyasa, da yadda mata suka yi ittifaki cewa yanzu al'umman ƙasa sun zaɓi cancanta maimakon kuɗi. Ku biyo mu.
Mu ba mu zagi wanda yake wajen yanzu, amma ya daɗe tunda ba gado ba ne, ya kamata ku samu wani. Sai na ce to gashi an dame ni kuma an sa ni a kona. Sun ce ai siyasan nan ba dan ke kanki kike yi kaɗai, mu mun ce me sun takura mun sosai. Shine ne dindin suka ce mun yadda ki je ki nemi kowane jami'a, dama FCT mutum muke bi ba jami'a
muke bi
a FCT most of the time, da jami'a ne gwamnati za su takura mana kuma ba sa iya. So shine na fito na dudu ba su. Na fara na duba abga bai mun ba, sai na je na shiga na duba NMPP su ma ba su yi mun ba, don ba su da haɗin kai a FCT. So don haka na ce ba zan yi ba, sai na duba dukkan hannun ce bana siyasa. Da na kai Labour, ina sina ce sun kiya, na ce ba na yi, ina ba isa ba, sun takura musu. Na ce to ni ma ina da dokokin nawa. Na ɗaya ba na sayan delegates, na biyu ba na ba kowa kuɗi don ba ni da shi. In muka ce sabon Najeriya muka so, sai mu fara daga nan. Sabon Najeriya
dama na so tambaye ki in ce duk waɗannan lokutan ana da delegates ɗin nan da su ma ake cewa dole sai an saye su. A duka dan
suna da shi sosai. So da aka yi haka shine na ce to shikenan, nawa ne expression of interest suka ga mun sai na biya. Na notice da farko a sama suna so su sai da ticket din, amma dai abin da ya mu bari.
So duk wannan maganan kyauta din duk ba gaskiya
bane, amma ta ba wani kyauta. So shine FCT suka dai naci akan cewa ga wanda suke so, national suka so suka yadda. Sai muka je muka yi primaries a akwai wani wuri a hanyar in za ka tafi area 11 wani kaba ba garden bane, kamar wani wuri na naji ana partisan tana da sunan. Anyway, aka renta wajen, muka je ga NINET, mutane uku suna zaune, N party suka zo daga national, duka delegates na FCT suna nan, suka aka yi voting. Duk da ba kowa sai ni on oppose ne, amma duk da haka an yi voting.
Consensus.
Kawai dai sun rubuta suna ne, kuma ni kaɗai da aka gani ba su yi duk wanda nan consensus. An yi primary zala sai dai da mutum ɗaya, don kowa ya zo.
Kowa sai ya kaɗa ƙuri'arsa saboda ake
iya amince. So kowa sun zo su rubuta abinda suke so suka sa a box ɗin. Da aka gama, 'yan national suka kirga votes ɗin na mutum ɗaya, duka sun ba da votes tun da ba kowa. INEC suna kallo, suka yi recording. Da aka gama suka bani certificate of return na party cewa ga wanda ya ci, suka mika mun flag duka a wajen muka yi. Da muka gama, kudin da na kashe maybe 30,000 naira 30,000 na sayo musu malt da ruwa, shikenan muka tafi gida. INEC suka tafi, kuma shugabansu ta zo ta same sauran, ta ce ita ta zo ta gan an ce mace ne za a bada primaries din nan, ce duk da ba aikin ta bane, ita tana so ta zo ta gani ta da gaskiya mace ne za a ba ticket din nan, kuma da gaskiya ne. So muka wase to batun kuɗi, wannan karo ma bani da kuɗi, amma gaskiyan Allah in na samu miliyan 1 yau sai mu aiki miliyan 1 har ya kare mun na nema wani kuma haka haka muka yi wadansu sun babani amma kadan kadan ban samu kudi sosai ba dan
kowa sai kika kashe wajen expression of interest din
a Labour Party miliyan 1
miliyan 1 kefa
me 500,000
a Afghan so doka ta yadda da wannan doma an ce akwai inda aka a dokar zabe akwai inda aka ce ƴan majalisu ma za su kashe wajen miliyan 70 majalisar wakilai misali kuma a senate kudin su daban mai neman gwamna kudin sa daban mai neman kujerar shugaban kasa kudin sa daban
a dokar zabe
to ai dan ma ba general election din ake mawa ba
amma wannan primaries ne
mugan da muke faɗi game da mata ne in kin saurara da kyau sun ce mata komai nasu kyauta
ba wani kyauta sai
dai amma ba kuma ba kyautan ba yes
ba wani kyauta ni abinda ma yake ki gama ki ina ji wadansu parties ma ya kai miliyan 3 miliyan 4 haka amma babu wajen da free free kawai ki je ki zo ki doki form babu
babu
an ce APC suna fata wa free
a bai mai ta ki kaya ma
tunda ai da ita da
ba wajen da fito ba ni na san ina ji su miliyan 3 ne
expression of interest wato kana da sha'awar tsayawa takara ko wani mukami
a na senate kawai na senate
okay na senate
na senate na senate ban san sauran ba so haka ne zo muna lallabawa ran da muke da an kuma mu a labor ban ba ma bada kuɗi amma muna bada kayan aiki abinda za a lika a waya kanana flag wannan wancan a shiga can kuma masu mana aiki suna da yawa don muna da support groups da yawa so kowa ya zo karba kayan aiki sai ya shiga wani kauye sai ki ce ke kina waka da talk wannan sai ta ce door to door wannan sai ta ce wancan aka baza dukkan gari
kuma kuɗi duk ake bukata
a'a ba sa bukatan kuɗi amma suna bukatan kayan aiki ai da kayan aiki
ai da ma da kuɗin ashe a kayan
logistics so dole
a kayan aiki kuɗin ke mutuwa ai ko
amma
moving
wajen da ya bani da review wanda ya bani miliyan da wanda ya bani miliyan 5 wai haka nayi har ku kaga
Allah ya kawo mu wannan kujera
kuma dan mutane ra'ayin su ya canzu suna so wurare da yawa ana mun ba ni kaɗai nake yi so da yawa ana mun wuraren da in
so da aka yakin da gogon mai da samu yake akwa ya zama eh
an aka zo polling unit har wanda ban sani ba zai tsaya digim a ba za ta ba kuriyan nan ba amma ta ba kuriya a FCT
ba ta
polling unit babu don mutanen voters din ba sa
yawa
tun ma ba
yi su ba da cewa zaben sahihin zabe aka yi
a FCT a polling unit wajen da ake dan murdawa in aka shiga coalition center don voters din ba sa wajen aka shiga coalition center za su fara murda amma murdiyan ba zai akwai limit wajen da za a yi a kore mutane ne ko a hana su voting wannan daban amma FCT dai sai dai wancan gefe kayukan Abuja South ake murda zabe kuma wajen vote nawa muke da su a wajen da ake dunkulelen vote amaka da Buhari kuma wadannan wurare ba wanda
kananan hukumomin shida din nan
ba wanda ya isa a polling unit ko a coalition centers ma da wuya amma ana kokari abinda aka yi mana aka yi kokari a yi mana sai suka tara yan banga gwarinfa shine ward da ya fi girma a duka Nigeria
to
kuriyansu na da yawa so ana coalition a wajen da masu niniya cewa za su shiga su kakkashe ward da muke da kuriya da yawa so ga su yan banga suka shiga coalition center suka dauki coalition sheet daya daga hannun mai returning officer na INEC wa mita aka yaga aka fara musu duka INEC da agent din su ma INEC na ji mata biyu ne ko uku a wajen suka kwashe da suka boye dayan ta boye a karkashin hijab din ta tattura su karkashin hijab din ta su zauna an mata duka amma ba su
ba takardar ba
ga takardun ba duka dai ba su gani ba banda dayan da yake hannunta da suka yi a gaba su ga sauran ba so mu ma da aka mun waya na kira police suka gudu suka je wajen suka kama su da yan matan ana cikin hayaniyan yan matan suka dauki suka kwashe suka je suka zuba a motar su suka gudu da su so daga baya da aka ana ta aka fara nema su wanda suka shirya duk wannan baga sun dauka cewa to an kashe duka guyan wannan ward dan in ba ga inda sun samu da sun kace kace da shi an kashe ward din resort din na ward shine yan matan suka fitar da su suka shiga sunan duka dungugu ko abinda suka yaga ma sai suka yi recreate annex suka yi recreate dan suna da duka komai
a cikin beavers
ba ma biba suna da takardu duka wannan collection ne ana dauka daga poly unit sai a rubuta a kai so kuka yaga wannan sai su dauki wani da aka ce duplicate sai su sake mai da
abun a cikin ka dongola an ciki an
so mai sai a rubuta kuma haka akai
to me yasa ake cewa ana kamar yadda kika yi bayani dazu ana mabudi a wani wuri ana mabudi takardar takardar da kowa ya sa hannu har da wakilan ku suka sa hannu shi ma din ana iya samun jabinsa
abinda suke yi ko bayan an tafi da shi wadansu sai su fara canza abinda aka rubuta sai kaga an kace kace da takardan da kyar
munye ma kai ma wannan
exactly an yi din aka sa
takardan salon rubutun
eh so duka haka so dan kuma su ainiya ma a kashe Buhari gaba daya so da mun muna ji da aka yi haka a Gwarinfa sai muka kira police police suka je suka jira su a Wuse ward dan Wuse ward ma suna da kuriya da yawa so sun kasa shiga collection center Wuse dan suka je Buhari Buhari sojoji na wajen na jira su dan an sa su alert da suka shiga cikin collection center kafin su fara banna sai ga sojoji suka shiga aka musu duka aka arrestin su aka tafi da su haka aka kasa
canza sakamakon
da Allah ya tsaya don sun shiri cewa dama suna tabbatar na magana cewa ai za a yi counseling Buhari za a yi counseling nan za a yi counseling duka ba wanda aka samu don Allah na nan dukulele tarbiyyar waya a bayanmu so kudin nan gaskiya ana bukatar shi amma ba kuɗi kaɗai ba ne jama'a in suna da niyya cewa
su kansu
su in an muka je wani wuri su ɓaren su lokaci ban da kuɗin ruwa 10,000-20,000 sai mu ba su
sai ruwan sha kawai
shi kenan
ko minerals haka mu ana ma siyan mana ne da muke ta zuwa
ko da kuke zuwa campaign
mu campaign din da muke ta so ki gama da
ci gaba
da kaman to da na ga miki da muka dawo istihara din da muka fara sai afgas ka zo chairman din suka zo
suka ce ki tsaya musu
kada dai na magana da nisa muka je na ce masu ni ban da kuɗi da ya zo gidanmu na ce ni ban da kuɗi na dawo ne ma lokacin mun an bani award a Dubai na ce ni ban da kuɗi ya za ku yi min fundraising abinda na tambaye
a tattara miki kuɗi
ku tattara mun kuna da mutanen da za su yi mana fundraising suka ce wai a ba damuwa na ce ban da kuɗin form dan mu a SDP sun riga sun ce mana za su ba mu consensus ticket na Niger so ko da yake su ma suna so mu biya wayansu kuɗi sai na ce masu su a suka ce ba damuwa mu lokacin da suka zo ba su ga mana cewa akwai wani candidate a Afga ba
so kuka tare da wani
muka je da za a je okay sai na ce masu wayannan na ce team members team ina kawai Allah ya tara min su dama wayanda nake aiki da suka yi forming kansu muna ciki na ce masu ni fa in 27th of May yayi ban samu kudin ticket din nan da suka ce na zo na biya ba ni fa bazan yi
wato na expression din kenan
na expression din bazan yi ba dan bazan ba fara abinda ba kuma na samu kudin ticket din ban san inda zan ci gaba da aiki ba dan na san abinda na going through
a 2020
na san har na kusan ma kulle company ina because of wannan election in 2019
kudi duk sun
kare dan duk kudi na duk ya kare sai na ce bazan yi ba ina nan 26th of May sai muka yi muna da dan ni ce founder din women community in Africa coalition mata kungiyan mata ta Africa da suke gender based violence so mun yi summit last year din sai muka yi on the 26th 26 din ya bugo mu da Allah mami baki ban samu kudin nan ba ban samu kudin nan ba ban samu ba kuma by Friday ni kawai amanta da maganan nan ni ba zan yi ba abinda na ce musu kenan
da waɗannan bayanan Khadija Abdullahi iya zamu dakata a yau idan Allah ya kai mu makon gobe zamu ji yadda Khadija ta kai ga karban gayyatar tsayawa takara a madadin daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da Solomon Abo wanda ya daidaita sautin shirin ni Madina Dauda da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu huta lafiya
Gaida Madina wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger a kullum za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5 za ku kuma iya sauraron mu kai tsaye a shafukanmu na internet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma ga shirin rayuwar birni shirin da ke haska fitila kan fadi tashin da talakawa ke yi a birane domin neman abin zaman gari
jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu kuma da sake kasancewa da ku a cikin shirin nan mai suna rayuwar birni shiri ne da ke haska fitila akan fadi tashin da talakawa ke yi a birane a yau shirin ya sake kawo mu kuma si a Ghana a inda muka tattauna da Ishaq Abbas Muhammad ɗan jihar Kano na tarayyar Najeriya mai sayar da kulluna da kuma shaddodi a birnin Kumasi ga dai yadda tattaunawar mu ya kasance
sunana Ishaq Abbas Muhammad ni haifaffen jihar Kano ne tun 2009 kenan a wannan shekarar mahaifina Allah ya masa rasuwa sai ya dace akwai wan mahaifina wanda shi kuma yana sana'a a cikin wannan kasa ta Ghana a cikin garin Kumasi shi kuma yana sana'ar sai da hulluna abin da shafi dai dressing wear saka kamar yadda kuke gani ire-iren na al'adan Hausawa da hula a wannan lokacin ya mun magana shin bazan biyo shi Ghana mu zo mu ci gaba da irin wannan harkar da yake yi ba so gaskiya a wancan lokacin bana da ra'ayi don yadda muke jin tarihin Ghana da labarin Ghana kamar Ghana dai ku gafarce ni ba wani arziki ba komai ba wani sai nake tunanin to nazo Ghana ma me zan samu to amma alhamdulillah kamar yadda Bahaushe yake cewa dukkanin garin da Allah ya kaddara ko sharruwanka a ciki babu shakka zaka zo a 2009 yayi mun magana bana mantawa amma ban amince masa ba sai 2015 don kamar yadda na bayani na kare secondary school ina 2014 isa bana na kare secondary school daga to ina dai sana'an dinki a wannan lokacin so tunda na ga na yi free da yanzu sai naga kuma ina da interest na in zo ya lokaci guda sai naga na amince ina da ra'ayin in zo Ghana isa tunda zan zo daga can cikin abun da nake da shi ko kuma dan kudin da muka samu ka dan tattara wannan kayan su muka sai abin da ya shafi huluna zuwa riguna din duka su muka siya kisa cikin ikon Allah da muka zo muka fara harka alhamdulillah Allah ya sa mu abin albarka don ciki dudde gashi kusan ce nima da Allah ya hore na rayuwa kusan duka dai cikin wannan sana'ar ne gaskiya don Allah ya sa mu abin albarka cikin shekara zani 8 years kenan da na zo Ghana gaskiya alhamdulillah na fuskanci abubuwa sosai to kaga tunda sana'an ya zama Allah ya sa ta karbe ni ai ba bu kasar kuma in ci ran sake wata sana'a sai dai abin da nayi shine na expand abin da muke sayarwa gaskiya ba iyaka shi nake yi ba tunda da muna yin abin da ya shafi hula kawai zuwa riga yanzu har takalmi ina kawowa abin da ya shafi zobe na azurfa ina sayar da shi abin da ya shafi agogo ina sayar da shi duka abin da ya shafi lace na mata ma kamar shaddoji da kake gani haka misali da duka ba mu kawo wanda ba dinka ba amma ta yanzu muna kawo wanda da muka ba mu iyaka ne ba mu kawo wanda ba dinka ba amma yanzu gashi muna kawowa sannan kuma ba zalla wannan ba kamar yadda alhamdulillah aka riga aka sanni a Kumashi a tare wasu ƴan Kumashin ma suna bani kajar su ni musalla abin da ya shafi turare kuma duka shi ma nakan karba wanda ba ma daga Najeriya aka kawo shi ba mutane kamar abokan harka na nan Ghana sakamakon zama da ya dadi da mutunci yasa suna bani kayayyakin su ina musu sallan shi tunda Allah ya sa na san mutane daidai gargado tunda harka samu yawo miki ba muna zaune wuri guda bane ba wannan kusan yana daga cikin nasarori gaskiya da na samu a cikin wannan sana'a sannan abin da ya shafi kalubale kamar yadda kai magana dukkanin abin da mutum zai yi dole zai fuskanci kalubale ko ba haka ba gaskiya na fuskanci kalubale sosai amma wanda ya fi damuna sosai wanda kusan kullum ko daga bacci na tashi in na tuna shi ke damuna bai wuce mutum ya maka alƙawari ya zo ya karya alƙawari ba wannan ko a musulunci ma bai da kyau gaskiya kana cikin tsawon lokacin nan da na yi rayuwa a Ghana. Gaskiya ba zan iya cewa ga wani kalubale da na fuskanta a wurin hukuma wanda har ta kai ta kawo in sashi a cikin kaina ya dame ni ba. Gaskiya babu wannan. Alayi halin ko ba kuwa lokacin za a dan tsaye da kai ko ya za a dan tsaye da kai don laifi ne kai. Amma ana duba darajar ka sai a rabu da kai. Don last misali da zan bayar last wani police ya kama ni. Gaskiya na ji kunya cikin jawaban da ya yi mu a tare da cewa shi ba musulmi ba ne amma yanayin appearance ɗina da ya gani ya darasta ni wallahi don farko yanayin yadda ya yi mun ya so dan bani tsoro to amma da na tsaya wallahi she kaman kwarjini na ya kama shi ne ko kuma ya dai Allahu alam wallahi she gashi ya kare yana mun nasiha ne wallahi yana mun magana cikin turanci ne amma yake mun nasiha kan cewa ya kamata ka ringa yawo da hulan kariya kamar helmet kenan ko ka ringa yawo da ita don ko ba komai ai sai da rayuwa sannan za ka yi yawo yake bani misali da kan shi ta ka gani gashi na saka ga abubuwan dukkanin nasa Allah dai shine mai karewa amma ko da accident zai zo kai shine yake da matukar amfani shike da matukar muhimmanci in kanka ya riga ya tabu to komai ya riga ya lalace a tare da kai don hankalinka da wani duk a cikin kai yake ko ba ka in kanta ya riga ya samu matsala to komai ya samu matsala tare da kai amma Allah yake ya don wani karaya ko wani jin ciwo ko wani rauni ka ganshi wannan din yana zuwa da sauki gaskiya da karshe ma na ji kunya ne don da nayi tunanin zai ce ai mu je charge office ko kuma ka bani wani kudi ko wani waye duka ya min wannan nasihohin ne dai wani da karshe kuma na ce shi na gode ne mai godiya dai ya wuce wasa ko ni ma yanzu haka ina karban wani police ya kama mutum dan ka sama amma ni sai yanzu in yi akwani da kamar ba dai zan ce ina da wani iko ba misali amma ka dan kamar misali yana shigar ka da mutunci da wani afiyanin ɗanka dai ka ba police hakuri ai hakuri ya bar mutum ya tafi gaskiya wannan dai abin da zan iya cewa kenan abin da ya shafi hukumar Ghana.
Masu sauraro albishirinku.
Allah ya kawo mu, shekara ta kawo mu, kun nema kun samu.
Daga wannan Lahadin za mu fara kawo muku shirye-shirye ranar Lahadi da karfe 9:30 na dare kamar yadda muke yi a sauran ranaku. Tare da gabatar da shiri na musamman domin mata.
Kada ku bari a baku labari.
Muryar
Amurka.
Duniya
a tafin hannunku.
Kawo ƙarshen shirin na yau sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin yanzu a madadin dukan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Suleiman Abo da ya hada shirin da bada umarni alheri ke muku fata alheri ku ni lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.